بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وما سوء البركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي هدوى دوكو أريد وانا لوكتي دا قوانا تشاتامو من البركة تا الباني تي بي كانوا أدشان الله أتكي وانا نشري نامو تكيتتنا رمضان أتاريهي shirin da ke kawo muku takaitattun bayanai game da wasu muhimman batutuwa da suka faru a ɗaruruwan shekaru da dauloli da zamanin musulunci a lokuta mabambanta a cikin watan Ramadana mai albarka. Wannan shine kashi na 21 a cikin wannan jeren giya insha Allah. Kamar kullum a yau ma za ku ji mu da wasu takaitattun bayanai da suka shafi wasu abubuwa da suka faru a watan Ramadana daidai irin wannan rana. Abu na farko shine a shekara ta 1 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka haifi babban sarkin nan daga cikin sarakunan daular Bani Umayya, wato Marwanu dan Hakam, wanda aka haife shi a daidai wannan lokaci, wanda kuma shine halifa na hudu daga cikin halifofin daular Bani Umayya, wanda kuma ya haifi mutane da dama daga cikin mazaje da suka rike daular cikin ƴaƴansa da jikokinsa. Marwanu dan Hakam wato yana da ƴaƴa su Abdul Malik dan Marwan da su da sauran waɗanda suka rike gwamnatin daular Bani Umayya. Abu na biyu shine cewa a irin wannan shekara har ila yau, a irin wannan rana a shekara ta uku bayan hijira, aka yi ma wato sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haihuwar jikansa, shine Al-Hasan dan Aliyu dan Abu Talib, wanda a rana irin wannan aka yi masa, aka sanya masa suna. Sai kuma a shekara ta 40 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, irin wannan rana ta 21 ga wata, a ranan ne Allah madaukakin sarki ya anshi rayuwar sayyidina Ali dan Aliyu dan Abu Talib, kamar yadda muka ji a baya bisa ɗaya daga cikin riwayoyi. Kuma a ranan ne aka yi mubay'a ga shi Hasan din dan Aliyu dan Abu Talib bayan mutuwar mahaifinsa, bayan wancan aiki na aika-aika da Abdurrahman dan Miljam ya yi wa sayyidina Aliyu dan Abu Talib, Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa. Har ila yau a cikin irin wannan rana a shekara ta a shekara ta 214 rasuwan wani babban malami da ake ce ma Ibnu A'yan al-Misri, babban malami ne masanin fiqhun Malikiyya. A shekara ta 726 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama, rasuwan mashahurin sarkin nan cikin sarakunan daular Banu Uthmaniyya, ko kuma ka ce ma wato sarki na 1 a cikin jerin sarakunan daular Banu Uthmaniyya ta ƙasar Turkiya. Wannan sarki sunansa Abul Muluk As-Sultan Ghazi Fakhruddin Uthman Khan Ibnu Artugul, wanda wannan sarki yana da tarihi mai yawa, kuma ana ganin kamar shine sarki wanda nubu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbata a kansa. Dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin shi ingantacce yana cewa za a yi wasu sojoji cikin al'ummata waɗanda za su bude ƙasar Kustantaniya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa madalla da waɗannan sojoji, madalla kuma da shugabannin su. Shi dai wannan Uthman, wanda wato ɗa ne ga Artugul, wanda shi kuma Artugul ma'aikaci ne ga Salajika na ƙasar Rum, shine ya kafa daular Uthmaniyya wadda ta rayu tsawon shekaru, wadda ba a taɓa wata daula ta musulunci da ta kai tsawon rayuwarta ba, ba kuma a taɓa yin wata daula ta musulunci da ta kai ta faɗin ƙasa ba. Ita ce daular musulunci wadda ta ratsa ƙasashe gabaki ɗaya, ƙasashen Larabawa, ƙasashen Asiya mai nisa, ƙasashen ainihin wato Turawa, da nan Afirka babu inda al'amarin wannan daula bai kai ba. Don haka wannan sarki ya zama mashuhuri a cikin tarihin daularin musulunci ko ina ana labarin sa ana ainihin wato zuga shi. Allah ubangiji ya gafarta mishi, Allah ya mishi rahama. Sai kuma a shekara ta 743 bayan hijira, a lokacin da wato farkon shugabanci da sarauta Al-Mansur ibn Muhammad Qalawun. Al-Mansur ibn Muhammad Qalawun wani sarki ne shi ma daga cikin sarakunan daular Mamalik. A lokacin ne aka kama wasu manyan shugabanni cikin umara ɗinsa, waɗanda har mutum hudu aka kama su da laifi kamar a ce irin na cin amanar ƙasa ko wani abu makamancin haka. Sai kuma a shekara ta wato 1096 shekara ta 1096 bayan hijira, a irin wannan lokaci sojojin daular Uthmaniya suka samu matsala mai girma, yayin da suka kasa kaiwa zuwa ga nasarar bude al-imperatoriyyar Namsawiya wato Austrian Republic na garin Vienna, ya gagare su suka sallama al'amarin cewa lalle ba za su iya ba. Hakanan kuma a shekara ta 1271 sojojin Rasha suka yi asarar sama da mutum 20,000 da aka kashe musu bayan wato farmaki da suka kai na haɗin gwiwa da su da sojojin Faransa da sojojin Burtaniya don su yi nasara akan wuraren da daular Uthmaniya take mallaka. Amma Allah cikin ikonsa da iyawarsa, Allah bai ba su damar cin nasara akan waɗannan wato sojoji na daular Uthmaniya ba. Sai kuma a shekara ta 1425 wato nan kurkusa kenan, a lokacin da babban wato majalisi na kula da na haɗin kai na ƙasar wato Abu Dhabi ko kuma a ce United Arab Emirates suka haɗu suka kafa wato sabuwar daular su wadda take ɗauke da ƙasashe wajen guda 9 mabambanta ƙanana, suka haɗu suka kafa daula guda 1 zaunanniya sananniya wadda ake cewa United Arab Emirates. Wato su ƙananan dauloli ne suka haɗu suka yadda da junansu cewa za su zauna ƙarƙashin tsari guda 1 na shugabanci, za kuma su zauna ƙarƙashin shugabancin mutum 1 daga cikin mutanen da suke sarakuna na waɗannan yankuna a yankoka mabambanta. So daga nan suka waye gari sun zama ƙasa guda 1 wadda aka sani yanzu da sunan United Arab Emirates, wato haɗaɗɗiyar daular Larabawa wadda aka fi sani da suna Dubai ko wani suna makamancin haka. Yawa masu albarka, kamar yadda muke ta ambata dai har kullum, wannan shiri namu manufarsa shine ya tuna mana wasu daga cikin ababe da suka faru a zamanin mabambanta a shekaru daban-daban a dauloli daban-daban na musulunci a tsawon shekaru, musamman kuma a cikin watan Ramadana mai albarka. Saboda mutuna cewa watan Ramadana a gun musulmai wata ne da ke cike da al'amura da sha'anona masu yawa, ba wata ne na kwanciya a yi ta bacci ko a yi ta kalle-kalle ko a yi ta jiran kawai rana ta fada a sharuwa ba. A'a, aiki ake, ibada ake, jihadi ake, gwagwarmaya ake, duk abin da musulmai suke yi ba sa fasa shi don wai kawai Ramadana ya zo su zauna suna jiran wai rana ta faɗi su ci abinci kawai a haka zai wuce ba tare da wani aiki ba. In muka lura za mu ji tarihin manya-manyan yaƙoƙi da yawa waɗanda suka faru a irin wannan wata mai albarka, wanda ke nuna cewa musulmai tashi suke su aiki don ɗaga kalmar Allah ko da yaushe, ko da azumi a bakinsu ko kuma suna shan ruwa. Yawa masu albarka, saboda ƙurar lokaci za mu dakata a nan. Sai Allah ya haɗa mu da ku a wani darasi na gaba insha Allah, wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.